To jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na Murya Amurka wannan hantsi kan mita 17.25 da 25.60 a Niger a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'am da noma da niya da kuma dalar ana kuma yin mu a dunar gizo ta internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com To jama'a muna farin ciki da sake dawonku a haduwar mu ta biyu a wannan hantsi ne Aliyu Mustafa Sokoto tare da Baba Yakub Makeri na Kumasin Yarawar Ghana muke tabon ku ga shirin na wannan lokaci to zamu kawo muku labarai wanda bayan su ne za ku ji yadda muka tunkari wani tsohon ministan Najeriya da maganar mata da siyasa
menene yasa kake gani har yanzu ana karin barin mata su rike wadansu mukamai a jahar ku ta Sokoto tana batun ita Aisha Abubakar din nan da aka kai komo cikin kwanakin nan kuma ana batun hindin nan a Zamfara Hajiya Hafsat Mashal ta dan fito ta yi rinkurin neman gwamna a jahar Taraba Aisha Alhassan ta yi
wato su matan ne na kole yanzu ne
To zamu ji dalilin sa na fadar haka sannan zamu ji halin da ake cika kokarin da ake na tare ko madar garin Bama
dukkan ku ko in asalin Bama ne kuma kowanne ku zamu ba ku 10,000 a wata amma akwai abu biyu da zan ga mu
To bayan duka wannan muna da rayuwar ku da zamu ji da kuma ci gaban hirar da yar wasan kokoyin nan da aka sani da lakabin da su a shirin kallabi na Maryam Dauda amma yanzu mu fara da labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a. Gwamnatin Somalia ta buƙaci bayanai daga Amurka akan farmaki da ta kai ta sama a ranar Laraba a tsakiyar Somalia. A wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta fitar jiya Alhamis, ta ce wannan farmaki ne na kare kai daga 'yan tsagerun Al-Shabab wanda jiragen saman yakin Amurka suka kai a kusa da garin Galkayo inda aka kashe akalla mayakan na Al-Shabab 9. Sai dai mataimakin shugaban jihar Galmudug da ake kira Muhammad Hashi Abdi ya shaidawa sashen Somalia na muryar Amurka cewa wannan farmakin sama da sojojin Amurka suka kai ya kashe sojojin Somalia 13. Gwamnati ta Somalia ta ce za ta kafa wani kwamitin ministoci da zai gudanar da bincike akan wannan harin. Abdi ya ce bisa ga dukkan alamu ba fadawa sojojin Amurkan gaskiya ba a bukatar da jami'ai na jihar Puntland suka gabatar. Ya kara da cewa suna yaki ne da Al-Shabab kuma babu 'yan Al-Shabab a yankin da aka kaiwa farmakin na Galmudug.
To ministan shari'a na kasar Sudan kuma musan ta magana da 'yan gudun hijira na Jabal Marwa ta yankin Darfur suka yake yi na cewa sun na shakar iska na wani sinadari mai guba a hannun gwamnatin Sudan din. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta duniya ce take faɗa jiya a Alhamis cewa tun watan Janairu ai mutanen Jabal Marwa suke bada irin wannan rahoto na cewa suna kamuwa da cututtuka iri-iri kamar matsalolin fata da ƙaiƙayin jiki da makanta har ma da amai mai jini da kuma zawayi da matsalolin numfashi da dai sauransu. To shine kungiyar Amnesty ta ce mutanen sun kamu da waɗannan cututtuka ne duka a sanadin makamai masu guba da su hukumomin Sudan din suke amfani da su. Mutane dai kamar 150 ne cike da yara ƙanana suka mutu kana ɗaruruwa suka kamu da raunuka duk dai a sanadin wannan sinadari da aka ce ana shaka. Amma ministan shari'a na Sudan Awad Hassan Elno ya musanta ya mayar da martani a wata wasiƙa da ya rubuta jiya Alhamis inda yake cewa gwamnati ta yi al'ajabin ma da ta ji wannan magana da tuhuma ɗin. Ya ce wannan ne ma karo na farko da yake jin irin wannan labari wanda kuma ke nuna alamar kama akwai wani babban laifin ƙuntata bil'adama da ake yi a cikin wannan ƙasar.
Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama ya fito karara ya yi Allah wadai da abin da ya kira hare-haren jiragen sama na rashin imani da Rasha da Siriya ke kaiwa a fara akan fararen hula a gabashin birnin Aleppo. Fadar White House ta ce shugaba Obama ya yi magana ta waya da shugabar Jamus Angela Merkel akan wannan abu inda su bin suka amince da cewa Rasha da gwamnatin shugaba Assad suna da wani alhaki na musamman na dakatar da wannan yaki don ba da dama shiga da kayan agaji ga mabukata. Tun da farko sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka tana gab da tsinke tattaunawar diplomasiya take yi da Rasha saboda yanda Rasha din take ci gaba da ruwan babamai akan ƴan tawaye dake gabashin Aleppo. Dubban ɗaruruwan fararen hula ne suka makale a wurin wanda rabin su ƙananan yara ne. Amurka dai tana kokarin yin matsin lamba ne akan Rasha don ita kuma ta matsa wa kawarta Syria cewa ta girmama yarjejeniyar sulhu da aka kulla kuma ta bar ayarin motocin majalisar ɗinkin duniya da ke ɗauki da kayan agaji su samu shiga cikin garin na Aleppo.
To fada shugaba Amurka Twitter ta ce shugaba Amurka ɗin Barack Obama na cikin manyan shugabannin ƙasashen duniya da za su halarci jana'izar da za a yi ta tsohon shugaban Isra'ila ɗin Shimon Peres da ya rasu. Shugaba Obama yana jagorancin tawagar manyan kusoshin jigogin Amurka masu fada aji su kamar 32 wanda suka haɗa da wani tsohon shugaban Amurka ɗin wato Bill Clinton da sakataren harkokin wajen Amurka na yanzu John Kerry da jigon majalisar dattawa Bob Casey da kuma tsohon shugaban majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi zuwa wajen wannan jana'iza. Shugaban Falasino Mahmoud Abbas shi ma zai haɗe da shugabannin Amurka ɗin wajen wannan jana'izar. Shi dai Abbas tun shekarar 2010 ne rabon shi da birnin Kudus kuma yana ɗaya daga cikin shugabannin Laraba da suka fara bayyana jimaminsu game da wannan mutuwa. To mun kawo muku labaran duniya ne daga sashen wasan murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma da lato zuga rahoto na musamman kan kokarin da ake na tare kuma da garin Bama da Boko Haram suka bata shi.
Irin yadda muke tafiya kan hanyar mu zuwa garin Bama kenan dake da tazarar kilomita 135 daga babban birnin Maiduguri. A yanzu haka dai an so mu aikin sake gine-gine da kuma sharan cikin garin Baman da ya kasance ɗaya daga cikin tungan yayan kungiyar Boko Haram a baya kafin rundunar sojan Najeriya ta sake kwato wannan gari a ranar 17 ga watan Maris ɗin 2015. Garin Bama dai ita ce gari mafi girma da yayan kungiyar Boko Haram ɗin suka mamaye a baya wanda kuma aka yi kiyasin cewa an kona kusan kashi 95 na gidajen da ke cikin garin na Bama. Amma yanzu hakan dai wannan aiki na sake gina garin Baman ya soma gudana tun lokacin da gwamnan jihar Borno Hodar Luka Shettima ya maida fadar gwamnatin zuwa garin Bama na kokarin ganin cewa an soma sake gina wannan gari.
Ga wani malami ma nan cikin garin Bama, ya aikin yake gudana ne?
Alhamdulillah aiki yana tafiya daidai.
To kana ganin za a iya gama wannan aikin daidai da aka ba ku kan dalilin
da aikin nan za mu gama?
Gaban batun tsaro haka akwai wani barazana da kuke fuskanta?
A'a, ba wani barazana da muke fuskanta batun tsaro kuma alhamdulillah.
Allah ya taimaka.
Brigadier General Victor Izogude shine commander rundunar sojan Najeriya 17 dake garin Maiduguri wanda kuma aka soma aikin sake gina wannan gari a gaban sa.
We are here to reconstruct Bama. I can assure you sir that we will not relent to keep the insurgent remnants at bay to ensure that our people come back to their normal life.
Yace muna nan don sake gina wannan gari na Bama kuma ina mai tabbatar muku cewa ba za mu yi darba wajen gamawa da waɗannan idekun ƴaƴan kungiyar Boko Haram don jama'ar mu su ci gaba da rayuwar su kamar yadda yake a baya. Na kuma shiga sansani ƴan gudun hijira dake cikin garin Baman inda tar da mutane na ci gaba da harkokin su irin yau da kullun. A kuma bangare guda wasu na gudanar da harkokin kasuwancin su.
Sannan da me ne sayarwa nan?
Mandara kulubu da
sansani ne nake. Magigo. Amma yanzu a kasuwa yake a nan?
Na'am.
A yi kasuwa yake, ana samun kasuwa?
Eh, muna samun kadangare alhamdulillah.
Sosai ko?
Eh, sosai muna samun alhamdulillah.
Amma kuma ya zaman lafiya fa?
To mun zaman lafiya, mun samu alhamdulillah. Mun gode Allah.
Kaman wata nawa kuna wannan kasuwanci a cikin wannan camp din?
Ya kai wata 11 haka.
Irin waɗannan mutane dake aikin shara a cikin garin Baman, wani lokaci kan ga irin kasusuwan mutane da ake kyauta zaton cewa ƴan kungiyar Boko Haram sun halaka a baya, kamar yadda wannan saudari ya sheda mu abin da ya gane wa idanunsa.
A bakin gadaje na Bama muna ganin wari da kuma mun tabbata mun ga kuma kasusuwa.
A bakin gadaje na kusa da kuya ke can.
Eh,
na mutane ne kuma kuna ganin dabbobi ne haka?
Alhaji Nasiru Ali Surundi dai shine shugaban hukumar tsaftace muhalli na jihar Borno da kuma daukar nauyin alhakin share garin Baman. Na kuma tambaye sa ko wani mataki suke dauka na ganin cewa sun kare ma'aikatan su da fuskantar wasu matsaloli.
Duk inda kaga zamu yara mu za su ga kuma ga inda muke fesa mata muna ce mata lasol ne daga France muka kawo ta. To wani magani muka fesa in yau muka fesa gobe za shiga wajen in akwai koda wani irin wani kwaro ne ko kuma abin da zai kawo illa koda maciji ne a cikin ku Allah ko ya buje bar wajen ko mu samu gawa wajen maciciyar maciji.
Alhaji Aji Kolodo yana ɗaya daga cikin dattawan cikin garin Baman da kuma ya soma da mika kokarin barasu ga gwamnatin tarayya kamar haka.
Ka kasan yanzu mutanen Baman da wani ɗan kasuwa da wanda kasan su da ba wani karfi gare su wala su suna su cire su wani abu ba. Amma ba su duk da duk da ba su da karfi ba kasuwa. Amma su yi na guruma sun tara kusa ba 5 million. A cikin 5 million din suna yana nan kwamitin da Musa yana hannunsu. To yanzu dai mun yi magana da mutanen mu wanda suna suran Lagos wani waje kasashen waje da su taimaka. Tunda gwamnati ya yi niyya ya zo ya gyara mana gari. Tunda gwamnati ya zo yanzu niyya ya zo nuna. Taimakawa muna neman waje kudirar gamma. Kudirar gamma ya nuna konsan na shi na taimakawa. Ga shi gwamnati Borno ya cire kuɗi ana gina. Kowa ya gani.
Tun a rana na farko dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya sayawa mutanen wannan gari da aka ba su damar kulawa da garin nasu jawabi kamar haka.
Dukkan ku ƴan asalin Bama ne kuma kowannen ku zamu ba ku 10,000 a wata kuma mun zo da abinci isasshen abinci amma akwai abu biyu da zan ga mu duk wanda zai je ya gayawa abokan gaban mu asirin sojojinmu ko abinda muke ciki to akwai Qur'ani zamu sa tsakaninmu da shi. Muna so ayi adalci a ji tsoron Allah ayi gaskiya ayi aikin nan yadda ya cancanta ayi. Mun kawo ku kusare kasanmu ne.
Bayan kammala kwanaki 7 da gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Timan yayi a garin Bamade. Gwamnan ya kuma zaga wasu kananan hukumomi da wannan rikici ya daidaita da suka hada da Goza da Askira Uba da Chibok da magarin Dambuwa kuma ya shaida musu cewa zai tabbatar cewa an gina dukkanin garuruwansu da ayan kungiyar Boko Haram din suka kona. Da yanzu haka ya jefa dubban mutane cikin halin haula'i. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Allah da magani, Allah da magani, Allah da maganin ciwo gashi yanzu na samu.
To a gaishe ka Haruna sanar da aiki. A lokacin da ya zo Washington a makon da ya gabata, Grace Alheri Abdu ta saka tsohon ministan matasa na Najeriya kuma tsohon kwamishinan shari'a na jihar Sokoto Inu Abdulkadir a gaba domin jin ra'ayinsa game da korafin mata na cewa ba a barin su wataya a siyasa kamar da ake barin maza.
Menene yasa kake gani har yanzu ana ɗari-ɗarin barin mata su rike waɗansu mukamai a jihar ku ta Sokoto tana batun ita Aisha Abubakar ɗin nan da aka yi ta kai komo lokacin da aka bada sunanta kana kuma a yanzu kwanan nan kuma a cikin kwanakin nan kuma ana mutun hindun nan a wanda aka ba ita ma mataimakiya ce a Zamfara Hajiya Hafsat Marshal ta dan fito ta yi rinkurin neman gwamna a jihar Taraba Aisha Alhassan ta har yanzu dai kamar yadda na faɗa mu dai a arewacin Najeriya muna har yanzu ba mu sake mun kyale mata su nuna abin da suka iya ba.
Watan su matan da na harko layinsu ne.
Ta yaya?
Saboda a tsarin mulkin Najeriya, bayan da aka ce sai namiji zai rika wani mukami ko na shugaban kasa ko gwamna ko shugaban kananan hukumomi ba. Bayan da aka ambata haka. Asali ma tsarin mulki na Najeriya ga rantsuwar da shugabanni da ake rantsuwa daga shugaban kasa masu shari'a da sauransu ko wani inda za ka rantsuwa cewa ba za ka kawo wani bambanci ba tsakanin mace da namiji da sauransu. Abin da ke faruwa mata saboda al'ada su da kansu ko na arewa ko na kudu mahimmancinsu ba su fitowa su gabatar da kansu saboda wani kwazo. Kamar wanda kinka ambata
irin su aje. Inda suka fito akwai wanda suka fito kuma wanda aka ba su.
Suka zauna ne su fake da cewa sai an taro sai a ce ai ba a sa mata ba. So wanda kenan za ka ga ba wasu ne sun ka cancanta ne wanda ya kamata ba. Misali amma an sa su saboda kawai a ce an sa mace.
A cika gurbin mata.
To ai a kasashe da dama kuma ko a Najeriya za ka ga akwai wasu fannoni wanda ke ba abubuwa ne na siyasa ba. Misali ba wai zaɓe ne ba ko kuma a ɗauko a naɗa mace ko wani minista ko kansila ko kuma wani kwamishina ba. Akwai mata a makarantun nemo wanda suke karantar da yara saboda ƙwazo su kai wani matsayi na professors da mi da sauransu ai ba don suna mata ne suka ci jaraba ba a kwazon su ne yasa suka zo har suka zama wannan gari misali ai shugaban jami'a ba ko su da ba su biyu a Najeriya ba don suna mata aka sasu ba saboda kwazon su ne akwai loyi har muhim babban mai shari'a ta Najeriya wanda yake ba wai don tana mace ta kai ga wannan matsayi ba a kwazonta ne ta aiki bisa ga aikin ta bisa ga kwazo har ta ga wannan matsayin ba wani alhurmani an kai mata ba
mata iyayen mu ne ko ta nan sun samu girma mata iyayen mu ne su ko ta nan sun samu girma
mata to Alhaji Ina Abdul Kadir kenan tsohon ministan matasa a Najeriya suke tattauna da Grace yanzu fa dare ne anan karfe 3 da kwata na dare din ga madam da shirma na kallabi amma kafin sannan bari mu fuji wakar Africa
mubiya ta Kano mun shige Naija sun dawo mulkin kai ba wani ja inja dan sun kawo hijja ne mai daraja Hamani aboki afuwaja daga nan muzi ya race a fabolta su ma can do sun yayanta Musa ayau sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya me gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar Abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko baiya da abin tsarga a kasar sadaba wasu yan darga kuma hawo mota mu ce mali sun dau yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddi bake ta yana amali wani kyacca mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma yaya ne ahararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ikisani basharu daga nan jirkin mu ya dirka ku sai santa afirka mu sabsab ko mu ga mulkin nan na da bidda ku a kasar sadakan sa suke iko ba kajin ga wani yayi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutan bangi sai barzabil mu gano dangi sun takura sun balle kangi don yulu ba shi abin zargi muke tara kogi sai belji na duba kasa da yawan jeji sun dau yanci kowa yaji tuni kongo suke yin karaji ba sa kaunar mulkin belji Allah hadaka mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun dau mulkin kanmu kuma tashi mu neme abin kanmu mu gaba daular da ta tashe mu sai ista afirka mu dan duba su ma ba za su yi bauta ba da yawa a ciki sun karkarba
to madalla to yanzu bari na dauko da Maryam da shirinta
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Sara Tagidado, ƴar wasan fina-finan Hausa. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda nayi mata wannan tambayar. To me ke ba ku ƙwarin gwiwa wajen bada himma akan sana'ar ku musamman ma ke duk da irin zagi da suka da wasu waɗanda ba su fahimci sana'ar ku suke muku ba?
Yau abinda ke ban ƙwarin gwiwar shine duk abinda za ka kai shi fi sabilillah. Idan kai tsakaninka da Allah, Allah zai taimake ka. Kai dai ka san cewa kana tsarkake kanka, kana tsarkake sana'arka inda kake. To ba za ka taba samun failure ba. Duk abin da na san is right to me da kowa ma wallahi nake. Duk zagin da za a yi mana kai. Zagi kuma wai ba a zagi. Wanda kanka a haife mu ake zagin kowa ma. kuma ne believe duk abin da kike da kike rera ko ku ɗan jarida ragin ku aje a ce mace kafin ma harkar fim ta zo boko ma ci akai haramun ne ko boko lokacin muna yara kanana kan ma haife mu ma duk an ba mu labari yau gashi an zo di mutane gudu ba a yadda ba boko ko a wuta sai gashi kuma bokon dai da ake kyama din sai gashi mutum zai dauki kudin sai kashi nan kasar ta kuɗa ta American din ne karatu an biyo su ma su da su sun biyo mu tura suka koya mana muna primary wallahi su shigo girgizo su kantin ana su koya mana ana kyama su rai ko an bi su ka sassa ma ba a isa ma su zo su koyar a nan kasar mu kasashen bakar fata ba so shi yasa duk abin da zaka inda yake kyawun ya ci Allah zai taimake ka kowaye kai
to ta yaya zaki bayyana wa masu sauraro yadda kuke gudanar da ayyukan ku wace irin alaka kike da ita da sauran abokan aikin ki
muna da kyakkyawar alaka idan ba kyakkyawar alaka mun fahimci juna idan ba a fahimci juna ba da yanzu ba a kawo inda ake ba tunda idan kana yin wani abu mara kyau ko kana bata wani rai ba zai kira ka aikin kai mai sauki ba tunda ni just actress ce ni to da ina bata wasu rai ko ina cinye wasu kudi an bayar ai aiki ban ba ko an saka rana na ki fitowa irin wannan to da yanzu ban kana zama da son ba because goban zai saki sai ba zai kira ni ba na bata masa rai ko producer ko director amma kun yi aikin ku lafiya ka cika alƙawari an yi lafiya an gama lafiya wani lokaci zaki kiran zai saki kiran ka aiki zai yi
to Hajiya da sai kike yi da jama'a masoyanki in kin fita waje
ina welcome ne su sosai zan shiga kasuwa zan shiga ko ina kaje asibiti in ta kama duk inda Allah ya kaini zan je ina samun fans ina muna haduwa da su a gaisa mata miƙa suna ma dan shayin ba kusa da kai wani sa'in irin kamar wai ko kafi karfin kanza suna ganin suna nauyin ka ni nake jawo hannun duk wata mace ko ji haka aka na haɗu su kasuwa su kai min ji daɗi wallahi muke ganin ki a fim kamar me faɗa na ce wallahi duk acting ne wallahi duk rubuce yake duk yi muke kawai ba haka nake abin suka ce gashi ko za mu je mu idar yau mun ga ki za ka so suna gaskiya ni muna shiri da abu da mutanen gari maza da mata domin kai ya waye an san duk abin da nake a fim ƙarya ce kwaikwayo ne abu ne ifaru akai irin shi
to kamar irin mutanen da su kuma fa za su ganki a titi ko su ga miki wata magana banza haka ko abin da bai dace ba su kuma fa ya kike da su
a su kawai sai dariya nake yi to ya zaji
Allah sarki
dariya nake lebran ba da gudun ba lefi ne maka ba ban ce ka sai ka sadin da ba amma duk wanda ya ga baka magana ga mai anya shikenan shike da lokaci na ni ban da lokacin
to ya zuwa yanzu kamar fina-finai nawa kika yi
ya ba zan yi lissafa ba domin shekara 16 ba kwana 16 bane ba wata 16 bane wallahi ina rubutawa har na daina na gaji an yi dai abin da Allah ya yi
har yanzu kina nan kina sana'ar film koko kina dan hutu
ina yi amma ba kamar da ba
ko menene dalili
to yanzu kamar a shekara din ina guda hudu ne ba wuce hudu ba zan yi ba saboda hidima ta da emin yawa ina harkar masarautar Kano yake zakariyar mai girma mai martaba babban mutum Alhaji Sunusi Lami Sunusi sarkin Kano na biyu
Allah sarki
saboda haka na kasa hankalin na gida biyu tunda can ga dama ai ba a dan tsaya wuri dai ka buga nan
to a matsayinki na jakariya menene aikinki dan na san wasu masu sauraron mu in suka ji an ce jakariya watakila su danga tunanin irin jakariyar zamanin da
Allah sarki ce jakadiya da nake yi kamar sarki a cikin gida ne dama. Sarki ya yi baki mata. Kamar za su shiga sun zo gaishe shi. Sai su ban girma. Baki ba ɗan uwa ba. Aikin shi ne zan shigar da su a yi iso. Sai mu iso su shiga shi kata shi ko a cikin gida a falo. Ka fito. To irin wannan ne shi ne jakadanci.
Masu sauraro a nan kuma ku kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa in Allah kai mu za ku ji mu da ƙarshen wannan hirar. A madadin bakuwar ta Musarata Gidado da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaishe ki Maryam sai rana wato mu ji kashe wannan shirin Allah ya kai mu yanzu bari mu jira wayan wasu masu sauraron mu
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio America sunana Kasim Aliyu Asada fadonin matasan Asada a jihar Sokoto birnin Shehu Cibiyar Daular Usmaniya ina son ku san sakona na dangane da Halima General Market ta gidan America na baran aikin da za ta yi a gidan Radon America. Da gaskiya muna cewa Halima General sosai domin ba don komi ba a matsayin jajirce na aikin gidan Radon.
Suna na Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina. Kaito ba rabo da gwani ba, hakika Hajiya Halima Jamro kin taka rawar gani sosai a sashen Hausa na muryar Amurka. Duba da irin gudunmawar da kike bayarwa wajen ilmantar da jama'a, faɗakartar da su da nishadantar da su. Fatan Allah Ubangiji ya saka miki da alheri da kuma mai da ki gida lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Inguru jihar Yobe. Yana da kyau gwamnatin tarayya ta sake tunani wajen sai da kadarorinta, ganin yadda an yi haka a baya ba a samu alfanar abun ba. Matakin da ta ɗauka ta fuskar tsaro, haka ya kamata ta ɗauka ta fuskar tattalin arziki. Hakan shi zai samar da mafita ga wannan ƙasa. Na gode sashen Hausa na VOA.
Mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Muna addu'a Ubangiji Allah, na roƙe ka Allah ka kawo talakan Najeriya sauki a halin da suke ciki a halin yanzu. Tsananin tsadan kayan abinci, tsananin rashin kuɗi, tsananin talauci da yake a gaban talakan Najeriya. Zamani ne Allah ya kawo, don haka ni ta addu'a Ubangiji Allah ya kawo mana sauki wannan al'amari. Kar mu danganta da wani, mu zama tare, mu bar wa Allah. Allah ne ya ga dama ya sa lokacin da dan haka sai a yi ta'addu'a Ubangiji Allah ya samu mana sauki. Nagode gidan rediyon muryar Amurka. Ubangiji Allah ya saka muku da alheri.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Musa American Star Cable Nigeria mazauni Owari. Na ra'ayi ne zan bayyana cewa ina son 'yan Nigeria shin mu duba mu gani a cikin wannan mulki na demokrasi waɗanda 'yan majalisar tarayya sun kawo kujerar nan. Ina son ku tsiyasta ku gani wani aiki sun kai hawansu, kowane cigaba sun ka kawo mana a ƙasanmu hawansu. Ina son ku gane waɗannan 'yan majalisa da sanatoci ba mutanen kirki ne ba, wayan mahi yawansu ba mutane ne waɗanda adda adalci ba mahi yawansu. Su abinda ya kai su zaci kuɗin ƙasa su zalunce mu.
To ko wani alaji da nashi amanu ƙarfe 3:27 na dare a nan Washington DC lokacin maida kurin ba waya ko makyari domin labarai a takaice.
Gwamnatin Somalia ta buƙaci bayanai daga Amurka akan farmaki da ta kai ta sama a ranar Laraba a tsakiyar Somalia. A wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta fitar jiya Alhamis, ta ce wannan farmaki ne na kare kai daga 'yan tsagirin Al-Shabab wanda jiragen saman yakin Amurka suka kai a kusa da garin Galkayo, inda aka kashe akalla mayakan na Al-Shabab 9. Sai dai mataimakin shugaban jihar Galmudug da ake kira Muhammad Hashi Abdi ya shaida wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa wannan farmakin sama na Amurkan dai ya halaka sojojin Somalia 13. Ministan Shari'a a Sudan ya musunta maganar da 'yan gudun hijira a Jabal Marra da yankin Darfur suka yi cewa suna shakar iska wani iska mai sanadari kenan mai guba a hannun gwamnatin Sudan din. Kungiyar Rajin Kare Haƙƙin Bil'adama ta Amnesty International ta faɗa jiya Alhamis cewa tun cikin watan Janairu ne mutanen Jabal Marra suka ba da rahoton cewa suna kamuwa da cututtuka iri-iri kamar wato matsalolin fata da ƙaiƙayin jiki har ma da makanta da kuma amai mai jini da zawayi da matsaloli na numfashi. Shugaba Barack Obama ya fito ƙarara ya yi Allah wadai akan abin da ya kira hare-haren jirgin sama na rashin imani da Rasha da Siriya suke kaiwa fararen hula a gabashin birnin Aleppo. Fadar White House ta ce shugaba Obama ya yi magana ta waya da shugabar Jamus Angela Merkel akan wannan abu, inda su bin suka amince da cewa Rasha da gwamnatin shugaba Assad suna da wani alhaki na musamman na dakatar da wannan yaƙi don ba da damar shiga da kayan agaji ga mabukata.
Zuwa ga shekara Baba Yakub muke rike nan da labarai a takaice wanda da shi muka zo ƙarshen shirinmu na wannan safiya sai can da lasar misalin karfe 4 agogon Najeriya da Niger kamar da Chad karfe 3 kenan agogon mutanen Ghana lokacin da muke fatar da muku da wasu sababbin shirye-shirye da rahotanni ciki hada shirin Mamuda Lalo na duniya Amurka. Yanzu ka madadin dukkan mu a nan sashen Hausa na murya Amurka da muke danowa zuwa misalin karfe 3 da rabi na dare fa kenan. Kuma a madadin shi wanda ya tare na gabatar muku da shirin na yanzu Baba Yakub Makeri na mutanen Kumasi da mai bada wuni CD da injiniyan Ali Mustafa Sakwata ne ke fatar a juma'a lafiya. Sai anjima.